والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وديا تبت ذا الله مدوك كن سركي من الشهيد أبو أبو تار كن تنتا لذاتي وإن باشيما شيني كدوك كما تعين وان دي قداما شيكي با وان دي قداما ملكي سوكي وان دي قداما شيكي bawo wanda ya so ya hana wanda ya so. Mun shaida annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne, ya zo da shari'a da addinin gaskiya, kuma ya fifita addinin annabi Muhammad akan kowane addini, kuma ya ce malamai su ne magadan annabawa. Ya ce annabi ba dinari ko dirhami ba, ba abin da suka bari, abin da suka bari ilimi. Malamai kuma su ne magadan annabawa. Yanzu babu annabawa amma akwai malamai. Da akwai annabawa da ba za ku ji wani malami ba, amma tun da ba annabi malami shi zai tsaya a matsayin annabi. So duk wanda ya taɓa malami ko ya ci mutuncin malami, wallahi tallahi ya ci mutuncin annabi ne. Kuma inda annabi yana raye sai ya ci mutuncin annabi. Wannan abun haka yake a rubuce. Ku ɗauka ku yadda cewa malami ba aikinsa yake ba, don da aikinsa yake ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi son zuciyarsa. Shi yasa aka ce mana in ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi son zuciyarsa, a ajiye masa kayansa, ko shi malamin ne. To malamai suna zaune ne a kujeru irin na annabawa, a tsari darajar malami. Duk abinda mutum zai a duniya ya yi amma kai ya taɓa malami, directly yana taɓa malami, yana taɓa annabi ne. Ya ku bayin Allah, addinin musulunci ya sanya wa ilimi matsayi. Kai ko ba ilimin addini ba, ko injiniya a cikin ku yana daraja, mai ilimin ɗebe kashi yana daraja. Saboda duk wanda gidansa kashi ya cika masa gida, mai ilimin ɗebe kashi zai, ko profesa ne shi ba zai iya ɗebewa ba, dole ya nemo mai ilimi a kai. Yanzu idan wutar masallaci ne ta ɗauke, wanda ya fi mu ilimi a kai shi zai zo gyara, ashe kowane mai ilimi yana da daraja. To me yasa ba za a yi respectin mutane akan damar da Ubangiji ya ba su ba? Jahili mara hankali shi ne zai zo mutum Allah ya sanar da shi wani abu, yana wulakanta shi akan wannan abun da ya sanar da shi. Ko ɗanka ne yake da ilimi ya fi ka fa, a wannan babi na ilimin wallahi ya fi ka, kuma dole ka girmama shi akan wannan. Zai zama liman ka bi shi, zai ba da fatawa ka karɓa, ba don gangan jikinsa ba, don ilimin da Allah ya ba shi. Ya ishi ilimi matsayi, farkon aya da Allah ya fara saukarwa shi ne a nemi ilimi. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Wannan ita ce aya farko, sura farko da aka fara saukarwa. Kuma da Allah zai fara magana wa halitta sai magana akan ilimi. Ashe ilimi yana da matsayi, ashe ilimi ba aikin banza bane ba. Shaka sunnan manzon Allah ta girmama ilimi. Manzon Allah yana cewa da Allah da mala'ikun Allah da halittar sammai da na ƙasa dukka gaba daya, yace wallahi hatta tururuwa da take cikin ɗakin ta, wallahi hatta kifi da yake cikin ruwa suna yin addu'a ga malami ne koya mutane alheri, addu'a suke yi. Da Allah ka ji wannan magana, da Allah da mala'ikun Allah da kifi da duk wata halitta da take bayan ƙasa addu'a suke wa malami. Yau kuma ga yadda al'amura suka canja, sai wani kuma yazo yana zagin su, yana cewa zai duddura musu ashar. Shugaba mutumin da kake neman mutane, kana neman shugabanci, kana ɗaukan al'ummar da suka fi masu daraja a cikin mutane, kana cewa za ka duddura musu ashar. Kuna wani irin wani irin zance ne, wani wani irin yalinta ne wannan da ƙarancin hankali. Malami, to idan aka zubar da darajar malamai ba su da kima, ba su da daraja, wa zai ce wa mutane ku yi ƙoƙari? Wannan magana tana da mugun haɗari wallahi. Ku tsaya ku nutsu sosai. Idan mutum ya yi kuskure ya fito ya bayani cewa ya yi kuskure, ɗan adam ne yana yin kuskure, kullu bani adama khata'a, duk ɗan adam mai kuskure ne, kuma mafi alherin wanda ya kuskure ya zo ya tuba. A banza ma kana yin maganganu na banza ma, ka je ka ce apology, ballantana ka taɓa Allah. Ku sani ya ku 'yan uwana, Allah ya shar'anta wa bayi shari'a cikakkiya a cikin ibada, a cikin hakkoki. Shari'ar musulunci ba abin da zai magana a kai ba, babu wani abin da za a ce musulunci bai da baki a kai, musamman ma abin da ya shafi shugabantar mutane. Yau ai an nuna ma addinin it does not have any relevance kenan. Musulunci ba da relevance a rayuwar mutane, inda musulunci ba zai magana a kan shugabanci ba. A shugabancin mutane addini bai da magana a kai, to idan malami bai magana ba, so ake a turo mala'iku su yi magana ko a tashi annabawa daga kaburukan su zai ce ku yi kaza. A'a, in mutum ya yi son zuciya ya faɗi ra'ayinsa sai a masa gyara, amma ba a rugurguje sunna, a rugurguje addini saboda wani malami ya yi wata magana ba. Kamar daman haushin musuluncin ake ji, ya kamata mutane ku san ina makomarku take wallahi, kuma ya kamata ku san ina kuke tinkara wallahi. Kada mu bari fushin Allah ya kama mu, ba abinda musulunci bai yi magana ba. Shugabancin nan malam a cikin sayi musulun akwai kitabul imara fa gaba ɗaya ma babi ne akan shugabanci, babu wani littafi cikin littafan hadisan nan manya-manya ba ce akwai babi akan shugabanci da mulki. Allah ya ce ku bi Allah, ku bi manzon Allah, wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, ku bi shi wa gabanni a cikin ku, ku yi musu da'a. Ha, to waye zai ce ku bi shi wa gabanni? Ka duba aya ce ba ta ce a bi shugaba. Kai kuma wanda yake cewa a bi shugaban a yi masa da'a, kai kuma kaji zaka dukura masa ashar, zaka sa a yi masa rashin kunya, zaka sa zaka yi musu, zaka tsince su, ka kai su ina? Wallahi tallahi malam sai an yi addini a ƙasar nan sai dai mutum ya mutu da baƙin ciki wallahi. Kuma wallahi mutane ku gyara lafazinku, malam ba compromise, duk wanda ya taɓa Allah sai an taɓa shi wallahi. Kuma munafurci ne mutum ya taɓa Allah a ƙyale shi, nifaka ce. Don ku in an zagi babanka sai ka ji zafi, a hankali a hankali za a zo a nuna ma gaba ɗaya musuluncin ma bai da ta cewa. A bar mabar na sassi ta ta'adin sufurin. Malamai suka ce babu dama ba makawa sai an samu shugaba, kuma dole a yi masa da'a shi shugaban. Kai yanzu inda ba dan albarkacin musulunci da mambaran da ake ta wa'azi ana cewa a yi da'a wa shugabanni ba, billahi al'azim wani in ya zo wucewa ta wani gurin jifan shedan za a masa. Amma kowa ya sani a nan ƙasan malaman musulunci da su ne suke cewa a yi muku da'a shugabanni, a yi muku da'a. Saboda addini Allah ya ce a muku da'a bi ku akan bil ma'ruf. Wallahi inda ba dan albarkacin musulunci ba, wani wallahi garin su bai sai zo ba. Amma akwai sallah, akwai azumi, akwai wa'azi. In ba haka ba fasadan nas. Malam saboda muhimmanci shugabanci manzo Allah ya ce idan mutum uku suna tafiya a cikin ku to kusa ɗaya ya zama shugaba. Kaga ashe akwai maganar shugabanci a musulunci. Manzo Allah ya ce idan uku suka fita a cikin ku ba su nada shugaba ba, daga nan za ku je Kaduna a mota ba ku nada waye shugabanku ba, to kun saba wa Allah. Manzo Allah a tafiya ma ya ce sai an fi ga shugaba. To ina ga rayuwa? To wai in tambaye ku a lokacin manzo Allah kan ina ministry of defense take? Ba gida Annabi take ba? Ina ministry of foreign affairs take? Ba gida Annabi take ba? Ina ministry of commerce take? Ba gida Annabi take ba? Waye commander of in chief of army a lokacin Annabi? Ba akwai commandoji Annabi yana nadawa ba? Har da zai bar duniya sai da ya nada commander da zai je jeshi Usama, da zai je yaƙi a Musaylimatul Kazzabi. In tambaye ku gaba ɗaya lokacin Annabi ba a yi mulki ba? To waye yake magana akan tsarin mulkin? Ba Annabi ba ne? To ya ce al-ulama warasatul anbiya. Me yasa babban malami ya fito ya tsaya a jam'iyya ba, yana da yanci a Najeriya ya fito ya ce a zaɓe shi shi ma a karan kansa a siyasa? To amma siyasa ce ba ana yinta a tsarin Allah ba ne, ana cewa ku shiga ku gyara ne, kuka wakilci malaman, ba ana nufin a yi sayidin malamai a ajiye su a gefe ba. Wai wani ba a ce malami ba zai magana ba? Yanzu mataimakin shugaban ƙasar Najeriya fasto ne, babban fasto Osinbajo, ko ba fasto ba ne? Ba malamin addini ba ne? To shi ya halatta ya yi? Yanzu haka a majalisa da sanatoci da 'yan majalisa a nan Najeriya akwai fastoci wanda a ganin rikansu aka turo su aka ba su ƙuran aka zaɓe su. Amma mu yanzu nan malami da ya ce kar a yi zalunci a yi kaza sai a kama zaginsa, ko wani kazami ya zo yana zaginsa, kuma ku kuna ganin cewa wannan ɗin jaranta ne. Da haka za mu ci gaba. Yanzu Osinbajo ba zai kare kimsanci ba? Ba zai kare ba? Sanatocin da suke fastoci ne a majalisa ba za su kare kimsanci ba? To yaya mu za a ce siyasa sai dai a shararen cikin mutane kazamai su ne za su yi ɗan ashar? Yanzu a ce malamin ya fito ya ce saboda shi malami ne ya fito daga ɗan Najeriya? Cewa aka yi a yi muku wa'azi ku gyara, malamai su karantar ku kuma ku gyara in kun yi kuskure. To yaya mutum zai ce baya so a gyara? yaya za a ce ba su a gyara, yaya in malami ya ce a zaɓi mutumin kirki, wai fa duk abin da ya tada wannan an ce a zaɓi mutumin kirki, to mutum in yana so a zaɓe shi ya zama mutumin kirkin mana, me yana yi a ciki? Sai ka zama na ƙwarai, ai sai ka zama na ƙwarai. Kuma don lokacin da musulmi da musulmi suka samu ba laifi bane an ce wani ya ji, yanzu liman cewa annabi in aka samu duk mahaddata Qur'ani a cikin ku, ku zaɓo wanda ya fi sanin hadisi ku tura shi. In aka samu duk sun san hadisi da Qur'ani gaba ɗaya, ku nemi wanda ya fi sanin fiqh. In aka samu wanda duk daidai suke, a nemi wanda ya fi dadewa a musulunci. Ashe akwai wanda ya fi, muna da haƙƙi a musulunci in mun ga malamanmu suka ga suwaye suka fi cancanta, mu faɗi wanda ya cancanta ba tare da tunani da kowa ba. Kuma duk malami ba yi da wata jam'iyya, mu duk jam'iyyar nan tamu ne, don yanzu a masallacin nan akwai nan kowace jam'iyya, dukkanku namu ne. Shi yasa muke cewa maganar Isaac ba ta taso ba, a duba ina mutumin kirki yake kuma a zaɓe shi. Su 'yan jam'iyya suna cewa Isaac, amma mu a tunaninmu na shari'a akwai 'yan uwanmu a PDP, akwai 'yan uwanmu a APC, akwai 'yan uwanmu a Tsintsiya, akwai 'yan uwanmu a Makulli, akwai 'yan uwanmu a kaza. Duk inda mutumin kirki yake ku jefa masa ƙuri'a ku zaɓe shi. Wai an faɗi wannan, wai an yi laifi, dole sai an zo an yi wani aiki. Dukkan su jam'iyyoyin nan ba wanda ba ɓata masa rai ba, sun yi haƙuri, sun yi shiru. So wannan aƙida ɗin ta cewa malami bai sa baki har da addini, aƙida ce ta secularism, shi ne almaniya, shi ne almana. In an ce almana shi ne faslu dini ani daula, kwata-kwata a raba addini da harkar mulki. Wannan ƙungiya ce, aƙida ce mai zaman kanta. Kuma da yawan 'yan siyasan nan da yawa, ina gaya muku, malamai ba tashi suke bayani ba, suna da wannan tunanin. Kar ka dauka sai wani da ya fito yi magana shi ne, da yawansu wani mala zai yi wata kwabar sai ka ɗora hannu a sa. Galibinsu 'yan siyasa suna da ra'ayin malami kada ya sa baki akan harkar siyasa, a kyale su su saci kuɗin al'umma, kada a yi magana, da ka yi magana a ce siyasa ce. A kyale su su sha jinin talakawa, a kyale su su yi babake ne da kuɗin al'umma, a kyale su su ci amana. Mutanen banza, kazamai, 'yan luwaɗi, mazinata, ɓarayi, azzalumai, su fito a ɗaure musu gindi, a tura su, a ce a zaɓe su. Malami kada ya yi magana, saboda wai kada addini ya shiga cikin siyasa, wai kada malamin addini ya magana kan siyasa. To me yasa ba kwai malaman kiristoci magana? Me yasa ba zagi malaman kiristoci ba? Kaga kenan, ana so a yi total elimination ne na al-Islam a cikin daular da kuma mulki. Irin wannan mutane suke da wannan aƙida, ba tuba suke ba, wallahi tallahi idan suka samu dama, wallahi sai sun hana ku sallah wata rana, sai sun hana ku kiran sallah wata rana, sai sun hana ku wa'azi wata rana, sai sun hana ku cewa Allah yake wata rana. Dan za su ce su ba mulki, ba addini suke wakilta ba. Ka ga mutum musulmi, musulmi su zaɓe shi, ka je ofisinsa kai mai magana sai ce kada masa maganar musulunci. To mu kuma wannan abin shi za mu yaƙa, tunda mun zaɓe ku, mu musulmi ne, kuma dole ku yi wa addininmu aiki. Muna nan muna gani a ƙasar nan kiristoci suna gina coci-coci. Kuɗi yanzu kwangiloli da ake barawa a ƙasar nan kiristoci suna da percentage. Na rantse muku da Allah, yanzu fastoci a Najeriya wallahi jiragen sama suke saya, a yayin da mu yanzu masallatanmu naira 200-300 dubu ɗaya ake nema ta sayan mai da za a tada inji fetur. Wallahi tallahi fastoci jiragen sama suke saya, personal jet da suke yawo da shi. Saboda me? Sun samu mashiga a cikin gwamnati, suna da relevance, ana yi da su. Kuma a lokacin da za a zo a ce mu gyaru, mu zama mutanen kirki, shi ne kuma ake faɗa da wannan. To daman ita wannan almana ɗin, secularism ya faro ne daga coci. Coci ne aka shiga, sai suke magana a kan tun a farko, a lokacin ana faɗan layin shekarar 1789 aka fara. 1789 suka fara shiga coci. 'Yan coci suka ga suna da baki a kan harkar shugabancin, sai kawai 'yan secularism suka ce to gabaki ɗaya ma kada wani malamin coci ya sake magana a kan harkar mulki. Daga nan suka ce kai duk wani addini bayi da ra'ayi a kan mulki, haka ake faɗa, amma musulunci ake rugurgujewa sai a hana shi magana. Amma me kiristocin ƙasar nan ba sa yi? Ba abin da ba sa yi. So wannan magana Allah wadare da ita, maganar nan ta yi muni. Kuma waɗanda suke da tunanin taimakon al'umma da taimakon jama'a bai kamata su yi fada da shugabannin al'umma musulmi malamai ba. Siyasa, abinda ake nufi da kalmar siyasa ga baki ɗayan ta ku fahimta don ku gane shin malami yana da baki akan siyasa ko ba shi da shi. Siyasa abinda ake nufi da shi shine gyara, istislahu shu'unin nas, ɗaya daga cikin definition ɗin siyasa kenan. As-siyasatu kalmar larabci ne, da wasu aka ce siyasa, asalin kalmar siyasa ma ta larabci ce. Me ake nufi da siyasa? Istislahu shu'unin nas, gyara sha'anin mutane. Sai malamin suka ce kai ba wai manufar siyasan gyara ba, ai asalin siyasa ma a yare na fahimtar malamai shine yin gyara al'umma ga baki ɗaya. Ballantana a ce an ga dama ai kokar ai. Wasu suka ce siyasa din nan tana ɗaukar ma'anar shugabanci, sasa ya su sunna. To daman shugaba ya kamata ya kawo gyara. To su ai shugabanni a cikin mutane ba malamai ba? Sai da manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace kanan banu Isra'ila tasusuhumul anbiya. Banu Isra'ila annabawa ne suke shugabantar su ga gidan Allah. Annabi Sulaiman fa babban mai mulki ne mai sarauta. Shi kuma da wace jam'iyya ya aiki. Ba shi ne oga kutan ba? Duk banu Isra'ila annabawa suke shugabantar su. Manzo Allah da ya yi mulkin sa, kun ji akwai wani shugaba ba shi ba? Ashe musulunci yana da magana a kai. In musulunci bai saita musulmi ba, to wa zai saita shi? Kaga wannan tunanin fa so ake a raba ka da addini kwata-kwata. Kuma a buɗe idan mutane su rinka cin mutuncin masu addini. A ce shugaba jagora zai iya buɗe baki ya ce zai tura marasa kunya su yi wa malami rashin mutunci, su ɗuɗɗura masa ashar, su yi masa wulakanci, za su ɗauki mataki wannan kafin ya hau mulki ba. To muna gaya maka lokacin da kake mulki ma me ka iya yi lokacin da kake mulki? Ya Allah, duk wanda yake da awar in ya samu mulki zai wulakanta addini, Allah ka wulakanta shi. Allah kada ka bashi nasara, kada ka biya masa bukatarsa. Idan mai tuba ne, Allah kai masa arziki ya tuba, ya bayyana wa al'umma tubansa. In dai malami ba zai isa ya magana ba, har za a zage shi saboda ya dangale wando. Annabi ne ya dangale wando? Duk wanda ya zagi ne dangale wando, manzo Allah ya zaga. Ga hadisai nan dai an kawo mana, sutura annabi ma gaba ɗaya rabin ƙorinsa ne. Amma ce wai ko kororo ka saka, kororo roba ba duk wulakanci fa, kororo kwandam fa, ɗaba ɗangalewa ko kwandam ka sa sai sun ci mutuncinka. Ko gajeren wando za ka yi yawo da shi sai sun yaga ka. Haba malamai, haba jama'a don Allah. Wannan wani irin wulakanci ne wannan? Gemun nan da ra'ayin mutane suke ajiye gemu, annabi ne yake ajiye gemu. Ana faɗa bai taɓa sa aska a cikin akan fuskarsa ba. Sai wani yanzu ya ce wai ko saura ka ajiye, ko ciyawar garinku ka ajiye a fuskarka, sai sun ci mutuncinka. Wai me ake nufi da wannan magana? Don Allah a yi mana fassararta. Me ake nufi da wannan zancen? Sai an yi magana mutane suke siyasa, aka za mu zuba ido mu kyale ana cin mutuncin addini? Ba siyasa ba, ko wuta ce za ku faɗa, sai mun kyale addini wallahi. Ba za mu yi shiru ba, kuma wallahi tallahi a shirye muke a ɗauki ranmu akan wannan. In mutum ya ga dama ya makara daga nan zuwa magariba ya turo a harbe mu a kashe mu, sai me? Shi sai dawama? Akwai wani mai dawama nan? Ba mai dawama. Wulakanci? Bismillah. Annabawa yanka su aka yi da wuƙa, Annabi Zakariya da wuƙa aka yi masa yankan rago. Yankan rago aka yi masa, Annabi Yahaya yankan rago aka yi masa, duka akan wannan hanyar Allah. To wani yana tsammanin zai tsoratar da mu wajen faɗan gaskiya saboda yana da mulki a hannunsa? Ba daga ƙafa, duk wanda ya ci mutuncin addini wallahi za mu gaya masa ya yi kuskure ba daidai ba ne. Kowaye shi, kuma duk wanda ransa zai ɓaci, bai ma ɓaci ba, ya ci gaba da ɓaci. Ko kana gabana ne a yanzu, ni Allah nake gani wallahi tallahi babu wani ɗan siyasa da ya isa mun masa aiki, wallahi bai isa ba. Idan na faɗi wani akasi da yake bakina, Allah kai ne mahalicci, kai ne shaida. Addinin ne a gabanmu. Duk ɗan siyasan da zai kare mutuncin addini ba, billahi al'azimu ba mu ba shi, kuma za mu yi ta'addu'a Allah ya karya shi da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke injilanci. Ya mutanen Kano, ku fassara mu wannan ba injilanci ba ne? Allah ce la ta'tadiru kar ku bada hanzari kad kafartum ba'da imanikum kun kafarta bayan kun imani duk wanda ya ganka saboda kana sallah yake mai sallah ne kaza kaza din nan ya maka izgilanci da sallah to ya ci mutuncin Allah ne kuma wallahi direct fada ne da Allah kuma bana jin wanda zai fada da Allah zai nasara wallahi duk mai nasara ubangiji ka bawa duk wanda ya cancanta mulki ka bawa kowa da ya cancanta Allah ka baci babu ruwanmu kuma ku lura su malaman addinin nan gaba ɗaya wai idan an yi mulki an yi kaddara ma malami yayi siyasa me ake ba su hizba shari'a commission zakka da hubusi aikin hajji waɗannan su ne farabban malaman addinin dukkanan kuma kowa ya sani akwai ma'aikata gwamnati a cikin ku ba ku iya wani ko akwai kuɗi duk wasu tushen da fara ku je ku duba su iyakacin abin da malami zai samu ya zama commissioner ko ya zama shugaban hizba ko ya zama shugaban hajji commission ko ya zama kaza shine dai abin da ake ba mu commissioner ɗaya a wata ministry da kuɗi yake gindayawa a wata ɗaya biliyoyi miliyoyin da zai ja sai waɗannan sun yi watanni billahi alazim nake ga mun samu ba me rabon malaman addinin a cikin gwamnati me rabon to ba mulki ake nema ba abinda ake so ku mulki mutane ku yi musu adalci a taimaki musulunci da addini ku ajiye magana siyasa a gefe ku duba darajar annabi wallahi ku ajiye magana komai ku duba matsayin annabi ko ba banka ne cikin mutuncin annabi ya kamata kai musu magana kace babu abinda kai baka kyauta ba in ba haka ba wallahi fushin Allah zai kama mu ko ba duniya kuke nema ba bismillah ga ku gatan aje a nemi duniyar gatan aje a nema in za ta ci da cin mutuncin bayin Allah wallahi tallahi addini ya fi karfin a kasar nan wani ya zo ya masa karan tsaye wallahi billahi alazim ko za ku tsince mu gaba daya ku bi gidajen mu ku sa a yi yanka mu dan harbe mu ƴaƴan mu za su taso kuma za su yi amma gaskiya kwaya ɗaya ce fatan mu a gyara har yanzu kofa Abuja take duk wanda ya san ya taba addini ya zo ya bayani ya ce yayi kuskure ya tuba kuma ba wai sulhu ne da wasu malamai ba ka dauki wasu malamai kuna tare da kai ba kai ba su kai wa laifi ba wannan ba kiyan Allah kai wa laifi da annabi kai wa laifi so a zo a nemi tuba a nemi afuwar Allah shine kurf in ba haka mutun ya ci gaba da zagayen sa yana cin mutunci addini mu kuma zamu ci gaba da sallah da azumi da bayani da wa'azuzuka da hudubobi muna bayanin kuma gaskiya ba zagi ba cin mutunci ba komai amma san mu a tsare addini kuma dukkan ku ina gaya muku anan duk wani dan wata jam'iyya wallahi namu ne ko wata jam'iyya kace kai dan uwan mu ne abinda muke so mutanen kirki kuma ba a isa a hana mu ci mu azabu mutanen kirki ba duk wanda isan da kashi a duwawun sa kare sake fitowa neman mulki aban na kirki su fito su yi ko daga ina suke dan jam'iyyar babu ta gidan annabi Muhammadu gaba daya a cikin su kuma kun ga wannan abun ba wai matsalar dan jam'iyya kaza bane kowanne dan jam'iyya a cikin su zai iya zuwa wannan tabargazan akwai wadanda ba su yi magana ba barnar su ma la Allah sai ta fita wannan din so magana muke ta gaba daya kowanne dan jam'iyya ne a musulunci Najeriya muke kuma a arewa muke so dole mu kare addinin mu da karshen jinin da zai bige namu muna neman Allah ya kashe mu akan hanyar Allah wallahi Allah ka cire mana tsoron wani azzalimi ya ubangiji muna roƙonka waɗanda suke aikata wannan abin ka azurta su da tuba Allah ka azurta su da tuba Allah ka azurta su da tuba ya ubangiji idan wani gilli ne a cikin zukatan su na ne ya cutar da musulunci da musulmai a boye mabiya ba su gane ba Allah ka fallasa su ya ubangiji duk wanda ya niyyar wulakanta mu Allah ka wulakanta shi ya Allah duk wanda ya niyyar ci mutuncin addini kada ka bashi ko shugabancin gidansa ka hada shi ya ubangiji kariyar ka muke nema ba kariyar wani dan adam ba ubangiji ka bamu lafiya da zaman lafiya ka sa a yi zaɓe lafiya Allah ka kwantar mana da hankalin mu ya Allah duk wanda ya nufin fitina Allah kada ka bashi nasara ya ubangiji zaman lafiya muka zaɓa da kwanciyar hankali ya Allah ka nutsar da mu ka bamu kwanciyar hankali da nutsuwa ubangiji ka tsare mana iyalan mu da ƴaƴan mu a duk inda suke da yawa daga cikin masu irin waɗannan abun wallahi tallahi ina gaya muku ƴaƴan su ba sa Najeriya da matan su kuma ku bincika jiya shekaran jiya wasan jiya ko duk wani jirgi da ya sauka a Kano cika yake gudu ake ana fita duk manyan nan da kuke gani galiban ba yayan su da matan su a kasar nan wallahi kallahi amma ana bawa yaran mu takwabi ana bawa yaran mu wiwi yanzu a Kano kullun sai an kashe mutum kuma na faɗa duk ɗan siyasan nan da ta gwamnatin da wadda ba ta gwamnatin ba duk suna yawo da makami gabaki ɗaya ana ta kashe mana mutane ana son a mulke mu kuma ana kashe mu wannan wace irin siyasa ce Allah ya gyara da mu Allah ka shiryar da mu ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah ka ba mu masu taqwa ka ba mu masu tausayi duk abin da na faɗa idan wani sai ya baci Allah ya bashi hakuri in uridu illa al-islah mastata'tu nifi na in samar da gariya daidai gwargwado abinda nayi ne daidai Allah ya bani lada wanda nayi na kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman Allah ya yafe mu amma gaskiya kwaya ne take ko ina mace